Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Maka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu zamu leka jamhuriyar Nijar, domin jin halin da ake ciki a cibiyar tattara sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka yi a jiya Lahadi. Haka kuma za ku ji abin da wasu al'umma arewa maso gabashin Najeriya suke cewa kan shekarar 2020 da muke shirin ban kwana da ita. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin, kasar Koriya ta Kudu ta sanar da cewa za ta tsawaita dokar hana jirage daga Birtaniya zuwa kasar har zuwa 7 ga watan Janairu, bayan da mutane uku da suka shiga kasar kwanan nan gwaji ya nuna suna dauke da sabon nau'in cutar COVID-19 da ya samo asali daga Birtaniya. Hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Koriya ta Kudu ta ce mutanen uku sun isa kasar ne ranar 22 ga watan nan na Disamba, bayan da suka shigo wani jirgi daga birnin London. Abin da yasa suka zama mutane na farko da suka kamu da irin wannan nau'in cutar a Koriya ta Kudu. Kasar Japan, wadda ta bada rahoton samun mutum na farko da ya kamu da irin wannan cutar ta coronavirus, ta hana duk masu zuwa daga ƙetare waɗanda ba mazauna kasar ba shiga Japan daga tsakar daren yau Litinin zuwa 7 ga watan Janairu. Haka kuma daga yau Litinin, hukumomin Amurka sun ce fasinjojin da za su iso daga Birtaniya dole ne su nuna takardar shaidar ba sa ɗauke da cutar coronavirus sa'o'i 72 kafin su taso. Yayin da lokaci ke karatuwa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin doka na $2.3 trillion, wanda ya kunshi $1.9 billion na tallafin coronavirus da kuma $1.4 trillion na kasafin kudin shekara mai zuwa. Shugaban ya kira kudirin kasafin kudin abin kunya bayan da 'yan majalisar dokoki da na dattawa suka sanya mai hannu a makon da ya gabata, abin da yasa suka kwashi tsawon watanni suna zaman shawarwarin da basu sa Trump din a ciki ba sosai. Kin amincewar da shugaban yayi ta ba mutane da yawa mamaki, waɗanda suka yi tunanin shugaban zai goyi bayan kudirin kudin. Har sai da aka kwashe mako guda, 'yan Republican da 'yan Democrat na yin kiran shugaban ya sanya hannu a kudirin, ba tare da sanya hannun Trump ba ko ɗaukar matakin samar da kudaden na wani ɗan lokaci. Ta yi watsai da ayyukan gwamnati a gobe Talata. Dama a jiya Lahadi, wa'adin matakin da ke kare jama'a da basu biya kudin haya ba daga kora da ƙarin kudin tallafi ga waɗanda suka rasa ayyukansu ya ƙare. Masu bincike a Amurka na ƙoƙarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata, har mutane uku suka jakkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Hukumomi sun sanar a jiya Lahadi cewa sun iya gano cewa wani mutum mai suna Anthony Quinn Warner, ɗan shekara 63 ne, wanda ya tarwatsa wata mota mai gida a ciki a wata unguwa a garin Nashville mai cike da wuraren nishaɗin kaɗe-kaɗe da kuma wuraren sai da abinci. Bayanan da muka samu sun sa mun yanke cewa wani mutum da ake kira Anthony Warner shine ya tada bomb din, kuma yana wurin a lokacin da bomb din ya tashi, ya kuma mutu a fashewar. Abinda Donald Cochran, babban lauyan Amurka na gundumar tsakiya a jihar Tennessee, ya faɗa kenan a wani taron manema labarai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 17 sun bace kuma ana kyautata zato sun mutu bayan da wani jirgin ruwan kamun kifi na Rasha ya natsa a arewacin tekun Barent a safiyar yau Litinin, a cewar hukumomin kasar a wata sanarwa da kafafen yada labarai suka yada. Ma'aikatar ayyukan gaggawa ta Rasha ta faɗi cewa tawagar mutanen da ke cikin jirgin ruwan su 19 ne, amma an iya ceto mutane 2 daga cikin su. Jami'ai sun yi imanin cewa kankara da ta taru akan jirgin ruwan ce ta haddasa kifewar jirgin. An kai jiragen ruwa 4 don ayyukan bincike da ceto a wurin, kuma an riga an fara gudanar da bincike akan yiwuwar an aikata wani babban laifi. Tun a shekarar 1979 jirgin ruwan na wani kamfani mai zaman kansa a Rasha yake aiki. Kasar Bangladesh za ta ci gaba da shirinta na kwashe tawagar yan gudun hijirar Rohingya ta biyu a yau Litinin zuwa wani tsibiri da ke gabar tekun Bengal. Duk da cewa yan rajin kare haƙoƙin bil'adama sun caccaki matakin da kakkausan lafazi. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Mumin ya ce kusan yan gudun hijira 1000 za a kai wurin da ya kira matsuguni mai kyau. Mumin ya nana ta cewa tsibirin ya fi sansanonin da aka tsugunar da yan gudun hijirar yanzu sau 100 kuma sun buƙaci a kai su basan char. Amma yan gudun hijirar da kansu da jami'an ayyukan jan kai sun ce an tilastawa wasu yan Rohingyar ne su amince da wurin da za a kai su.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, bayan kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka yi jiya Lahadi, an fara tattara sakamakon zaben tun daga mazaɓu ƙananan hukumomi zuwa jihohi. Sai dai hukumar zaɓe ta Sene ta kafa cibiya ta musamman a babban ɗakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai, inda ake sa ran tattara sakamakon zaben. Dangane da haka, na tuntuɓi abokin aiki na Mahmud Lalo da ke cibiyar tattara sakamakon domin jin halin da ake ciki.
Duba balle, an fara shigo da sakamakon zaben jihohi, kuma da farko an fara shigowa ne da na garuruwan Bermo da Tasawa da ke jihar Maradi. Da yammacin nan aka fara shigowa da waɗannan sakamakon zaɓe, kuma ana dakon sauran jihohi su masu turo nasu da sauran garuruwa da suka kasance a cikin ita wannan jiha ta wato Maradi. Kamar da watakila masu sauraron mu suka ji a shirinmu na karfe 4, dama an jima ana dakon jihohin su gama tattara sakamakon zaben da suka tattara a wurinsu domin su aiko da shi ko kuma su aiko da su wannan cibiya da aka tanada domin karɓar sakamakon zabe daga jihohi 8 na jamhuriyar Niger, wato wannan wuri da ake kira Palais de Congrès. A nan ake tattara waɗannan sakamakon zabe, kuma kamar yadda na faɗa, daga cikin waɗannan garuruwa na Bermo da Tasawa su ne aka fara da su wajen karɓar sakamakon zaben.
To Mahmud, zuwa yanzu ko akwai wani takamaimai bayani da hukumar zaɓe ta Sene ta yi dangane da yadda za su tattara sakamakon zaben, tunda a yau ma jihar Agadez an gudanar da zaɓe a wasu rumfuna guda biyu na zaɓe?
Wato, ƙarin bayanin da hukumar Sene ta yi, musamman ma lokacin da muka yi magana da kakakinta Nafi'u Wada, wanda mun dan saka hira sama a shirinmu na rana, wato suna da kwana 5 da za su kwashe suna wannan aiki na tattara sakamakon zaɓe daga waɗannan jihohi na Niger. Kuma idan sun kammala kamar yadda ya faɗa, za su wallafa shi wannan sakamakon zaɓe su tura shi ga kotun tsarin mulki domin ta duba shi ta tantance wato sai hancinsa ko kuma akasin hakan. Ita kuma kotun tsarin mulki ita za ta fitar da shi wannan sakamakon zaɓe a hukumance a ƙarshe wanda kowa zai sani. Dangane da batun a zaben da aka yi a jihar Agadez a wani yanki da ba a samu daman yi ajiya ba saboda matsaloli na tsaro, wato kayan aiki ne suka isa a makare har lokacin dare yayi, ba dama a ce za a yi zaɓe da daddare. Shine jami'an tsaro suka ba da shawarar cewa a ɗage wannan zaɓe sai zuwa yau Litinin. Kuma an kammala shi wannan zaɓe a shi ma sakamakon zai biyo bayan kamar sauran jihohi da za a turo, tunda hasina da kwanaki har 5 da za su kwashe suna wannan aiki. An kammala shi shima kuma za a turo da sauran sakamakon zaɓe da za su zo daga jihar ta Agadez.
Mahmud Lalo kenan a tattaunawar da ni da shi. To daga jamhuriyar Niger sai Najeriya, yayin da ake adabu da shekarar 2020, wasu al'umma arewa maso gabashin Najeriya na addu'ar kada Allah ya maimaita shekarar sakamakon matsalar tsaro da kuma kuncin rayuwa da aka fuskanta. Daga Yola ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Wannan shekara ta 2020 da ke ma adabo, shekara ce da 'yan Najeriya ke cewa ba za su mance da ita ba. To ko mai dadi haka? Ga da ta bakin wasu 'yan Najeriya.
Sunana Sani Abubakar mai nasara. A gaskiya wannan shekaran abun da ba zan manta da shi ba, na farko shine maganar COVID-19. Wanda ya zo a gaskiya an ajiye mu a gidajenmu mun gagara zuwa neman abinci, suka yi mu'amala da mutane ma ya gagara, wasu kuma ko zuwa aikin ibadu, majami'u, masallacai, duka abun ya gagara. Shine abun da dai a duniya ka a yanzu dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020 ba.
Sunana Jauro Mai Samari. A wannan shekara abubuwa da yawa sun faru wanda mutum ba zai taba bantawa da su ba, amma abun da yafi daga mun hankali wanda ya zauna ya gina gida a binnin zuciyana ya zauna shine abun da ya shafi tabarbarewan wato tsaro, musamman ma wajen garkuwa da ake yi da mutane. Ni din nan ɗan uwana har uku akai garkuwa da su, idan ka je can bangaren Gambu ɗan uwana da akai garkuwa da su suna da yawa, ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankin mu na Guroje shi ma an yi garkuwa da shi, ga ɗan uwana a yankin Mai Samari da sauransu. Duka wayannan an dauko su an tafi da su ne, ba su san wa suka yi abun ba. Duka dai a cikin wannan shekara ta 2020
su ma manazarta da masu fashin baki sun ko danganta wannan shekara ta 2020 da shuman shekara. Muhammad Ismail da ke bin diddigin lamuran yau da kullum ya bayyana yadda masu iya kallon wannan shekarar da ke shudewa.
A shekarar nan ta 2020 shekara ce wacce zo mutane kusan za a ce kamar a baibai, saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun abun nan sun faru, musamman ma a Najeriya ta bangaren abun da ya shafi rashin tsaro, wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa. Mutane hatta maganan ma zuwa noma sai kasance mutane ba sa iya noma, aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin abinci. Sannan kuma sai ga uwa uba maganan coronavirus, ita ma ta zo da nata matsalolin, wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar Kaduna ina jin an rufe jihar Kaduna ta kai wurin wata uku. Abubuwan da gaba ɗaya sai kasance ya jawo tabarbarewan tattalin arziki da kuma tabarbarewan abin da mutane suke samu, sai kasance ma abin da za a sa a baki yana zama mutane babban matsala.
To sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi tutacciya suna kokarin dakile wannan matsala ta tsaro. DSP Suleiman Yahanguroje, kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa, ya ko bayyana irin kokarin ma da suke yi.
Game da matsala na ta'addanci dai, har ila yau rundunar 'yan sanda suna nan suna haɗaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan ba ta sake faruwa ba. Sannan kuma duk matakan da ya kamata a ɗauka na inganta tsaron, muna nan muna kan bakanmu, kuma in Allah yadda za mu ɗauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah.
To wai ko me ya kamata a fi mai da hankali a wannan sabon shekara ta 2021 da za a shiga?
Abinda muke sa rai shine, na farko dai gwamnati maganan tsaro din nan ya kamata ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta warware abin nan maganan tsaro, saboda idan ba shi yanzu magana da ake yi kwashe yaran da aka yi a kankara ya sa a rufe makarantu, to ba makarantu ba duk wani abu idan ba dauki mataki akan harkar tsaro ba, ba samu tsaro ba. Noma dai kowa sani yanzu ba a zuwa noma akasari kamar jihohin Katsina, Zamfara, Kaduna da bangaren Niger State da shauransu. So idan ya kasance ba dauki wani mataki akan wannan magana ta tsaro ba, to maganan abincin da mutane za su ci mafa sai ya zama abun nan, mutane za su zama abun tausayi.
Koma da menene dai, fata ko shine Allah ya sa a shiga sabon shekarar lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga sani Shu'aibu Mazumfashi da rahoto na musamman.
Yanzu a Najeriya babu abu mafi soyuwa ga al'ummar kasar kamar zaman lafiya da kwanciyar hankali, wanda ba zai samu ba sai an sami nasarar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma fashi. Domin halin da ake ciki yanzu a gefen biranen da ke jihohin Katsina, Kaduna, Zamfara, Neja, Nasarawa, a baya-bayan nan har da jihar Jigawa, mutane ba sa bacci sai dai gyangyaɗi domin harkar tsaro na rayukansu, ta yadda ko da ɓera ne ya taka karmami idanunsu zai buɗe, majiya ƙarfi su sauko, ƴan tauri su sauko don kare kansu ko kuma su nemi mafaka yadda ba za a kai gare su ba. Wasu ƙauyukan ma fa wanda ba zan ambace su ba sabili da dalilai na tsaro, mazauna irin waɗannan wurare da zarar rana ta faɗi, dare ya yi bayan sallar isha, za a ga sun bazama ya zuwa wasu wurare don neman mafaka, ta yadda ko da an kawo hari ba za a same su a gidajensu ba. Wannan lamari ya samo asali ne fa tun daga lokacin da ake sata shanu a rigage har ta kai ga ana sata shanan a kashin masu rigagen har ta kai ga ana mamayar su ma su ma a sanya su cikin wannan mummunan hanya. Sannan kuma ta kai ga ana bin mutane ma gidaje a jikin ƙauyuka da birane ana sata su. To yau ƙara da ƙarau lamarin ya kai ga sata ƴan makarantan boko su ma na Islamiya ba su tsira ba kamar yadda al'amarin da ya faru a jihar Katsina cikin kwana tara. Aka sace ƴan makarantar boko da kuma na Islamiya wanda suka taso daga wajen Maulidi. Ko a jiyan nan sai da su mahara suka kai farmaki a gwamnati da ke karamar hukumar mulki ta Batagara da kuma karamar hukumar mulki ta Safana. Haka nan kuma a shekarun jiya sun kai farmaki a garin Batsari inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Wannan mummunan matsayi da aka kai ya sanya babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ziyarci Katsina, jihar da ke fama da wannan lalura fiye da sauran jihohi a ɗan tsakanin nan. Tsayin da ya bayyana masu cewa tsaron cikin ƙasa nauyi ne da ya rataya a kan dukkan 'yan sanda na Najeriya. Saboda haka wajibi ne su zage damtse a canza lali don kawo ƙarshen wannan lamari na ta'addanci da satar 'yan makaranta.
Recently, we've seen acts of banditry moving from the epicenter that we used to know, and they are converging in Katsina State. And we have resolved not to allow that. And not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, our cooperating partners like the Mieti Allah and other law enforcement agencies.
Sufeto janar da 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma saɓanin inda aka saba jin duriyar su a arewa maso gabbas da kuma sauran wasu sassa yanzu sun fara taruwa a nan jihar Katsina. A saboda haka sufeto janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba. Don kuma mu cimma burinmu na tsaro ya zama wajibi gare mu 'yan sanda mu zage damtse mu sake salo tare da dabarun dakila ayyukan ta'addanci ta hanyar hada hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na fadin tarayyar ƙasar nan da kuma abokan hulɗa wato ƙungiyar Mieti Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. Ta wannan hanya ne kawai inji Sufeto Janar 'yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana musu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana. Wannan inji shi ne dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar Katsina. To ko yaya jama'a ke kallon wannan yunkuri da ya bijiro da shi?
Sunana Major Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma retired. Abun murna ne a zo a ce ana neman za a hada kai da duk irin wayannan mutanen waɗansu jama'an tsaron da su Mieti Allah da su waye da su waye. Basically dama irin wayannan mutane especially su Mieti Allah ai dama bai wuce a dinga samun bayanai wannan bayanai da muka dinga faɗi a dinga kawo jama'an tsaro bayanai na sirri domin su ba su da masaniyan inda wayannan mutane suke kamar yadda su wayannan mutane da ake so kowa da kowa ya kawo nashi bayani iyaka a tantance gaskiyar abun a yi aiki da shi.
Harkar tsaron rayukan jama'a da dukiya cikin nasara na buƙatar samun bayanai na sirri wanda jama'a yanzu ke ɗarɗarin bada sabili da abin da ka je dawo. To ina mafita?
Wannan rashin yadda da 'yan sanda da suke da shi ya kamata su canza ra'ayoyinsu kuma su 'yan sanda su ma kansu kamata yi su ma su nuna abubuwan da ake faɗi a kansu ba haka ba ne. In ma haka ne akwai ba ta gare shi mu za mu neme su mu fajin nasu. Mu abinda muke nema daga gare ku haɗin kai.
Bincike ya nuna cewa nan kusa shekaru 50 da suka wuce baya ba a sauke baƙo a gida sai da sanin mai anguwa. Mai anguwa ya yi bincikensa ya sanar da dagaci, dagaci ya sanar da hakimi magana har ta kai ga wajen sarki. To amma wannan al'amari ya kau. Sai kuma an nemi cikakken bayanin inda ya fito, me ya fito da shi, kuma daga nan kwana nawa zai yi ya wuce. In kuma ya wuce ina zai iya nufa. Sai ya bada duk waɗannan bayanai in an gamsu da su, to da shi ne za a iya ba shi masaukin da zai zauna. Amfanin waɗannan shi ne idan baƙo ya aikata wani mummunan laifi cikin dare ya gudu, to an san ƙauyen da ya fito za a je can, ko kuma an san inda ya ce zai je nan gaba za a bi sawunsa dan aje a kamo shi a kawo shi a gurfanar da shi dan a hukunta shi. Abinda masana harkokin yau da kullun ke gani shine wajibi ne a koma ga wancan tsari na bin diddigin inda bako ya fito kafin a bashi masauki. Ko mun tausayin da aka jina shi sai an bincike shi an tabbatar da sahihancin dalilin da ya faddo shi da kuma inda za a yi da kwanakin ma da zai a wannan wuri kafin a bashi masauki. Kamar yadda dai yanzu gwamnatin jihar Katsina ta bijiro da shi a wancan taro da ta yi na harkan tsaro inda aka gabatar da wannan bukata kuma gwamnati ta kudura aniyar aiwatar da shi.
Tsarin da muke so mu gode shi a haro sha'anin tsaro tun daga ƙasa sai an haro da tun kan mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa sashi kan mai martaba sarki. Na farko da hakimai da masu rukun ƙananan hukumomi da malamai an haro musu taro na tsaro yanzu kaga su hakimai kwana biyu ba da ɗan majalisar sarki saboda yadda al'umma sai sun shiga cikin harkokin tsaro.
Mutane su ba da bayanai na sirri don a zauna lafiya. Sani Shabi Malumfa shi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Hankali ƙarin kamuwa da cutar coronavirus a kungiyar Manchester City ta Ingila, lamarin da ma ya sa aka dage buga wasan gasar Premier da kungiyar za ta buga a yau da Everton. Kungiyar ta fitar da sanarwa cewa an sami ƙarin sakamakon gwajin da ke nuna cewa wasu 'yan wasan ta sun kamu da cutar, baya ga Gabriel Jesus da Kyle Walker da kuma wasu jami'ai biyu da aka bayyana a ranar 25 ga watan Disamba. yanzu haka kuma an rufe filin atisayen kungiyar ta City har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba tukunna. Kungiyar ta bayar da hujjar rufe filin ne da kaucewa hatsarin yaduwar cutar. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya ce ya dauki alhakin damuwar da masoya kungiyar suka shiga sakamakon koma bayan da ta fuskanta a can baya. Arsenal din ta doke Chelsea da ci 3-1 a ranar washegarin Kirsimeti, nasara ta farko da ta samu a gasar Premier tun daga farkon watan Nuwamba. Wannan ne kuma karo na farko da ta yi mummunan farko a gasar ta Premier tun daga shekarar ta 1974. Wannan nasara da kungiyar ta yi akan Chelsea ya kuma rage barazana da matsin lamba da Arteta din ke fuskanta. Tuni da masu horar da ƴan wasa na wasu kungiyoyi kamar na Manchester City Pep Guardiola suka bayyana cewa babban kuskure ne ga Arsenal din ta yi yunkurin korar Arteta a cikin wannan yanayi sakamakon koma bayan, a yayin da shi kansa kocin ya ce bai ma so mu tunanin barin kungiyar ba, amma yana buƙatar ƙarin lokaci domin daidaita al'amura. Kaptin din ƴan wasan kungiyar Barcelona ta ƙasar Spain Lionel Messi ya ce yana fatan wata rana ya koma da taka leda a ƙasar Amurka, to amma har yanzu bai da tabbas akan makomarsa idan kontragin sa ya ƙare a Barcelona a watan Yunin sabuwar shekara. Messi dan ƙasar Argentina mai shekaru 33 kan iya so mu tattaunawa da wasu kungiyoyi na ƙasashen waje tun daga watan Janairu. An dade dai ana baza raɗe-raɗe da rahotanni akan makomarsa tun sa'ad da ya gabatar da buƙatar sa ta barin kungiyar a watan Agusta. A fagen wasan tennis kuma Roger Federer ba zai fafata gasar Australian Open ba karon farko a tarihin wasansa, yayin da yake ci gaba da jinyar aikin tiyata da aka yi masa a gwiwar kafarsa. Federer dan kasar Switzerland mai shekaru 39 bai buga wasa ba tun a watan Janairu sakamakon aikin tiyata har sau biyu da aka yi masa. Dan wasan ya sami nasarar lashe manyan gasannin tennis na Grand Slam har 20 ciki har da gasar ta Australian Open wadda ya lashe ta har sau 6 a tarihi. To sai dai ya bayyana fatan shiga gasar ta Australian Open idan har aka jinkirta ta zuwa 8 ga watan Fabrairu. To amma kuma daraktan shirya gasar Craig Tilley ya ce da wuya Federer ya iya kintsawa na shiga fafata gasar. Federer ya fafata dukkanin gasannin Australian Open 21 da aka yi a jere na tarihin lokacin wasansa. To amma kuma jami'insa ya ce ya yanke muhimmiyar shawara na kin shiga gasar mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Litinin ƙasar Koriya ta Kudu ta sanar da cewa za ta tsawaita dokar hana jirage daga Birtaniya zuwa ƙasar har zuwa 7 ga watan Janairu, bayan da mutane uku da suka shiga ƙasar kwanan nan gwaji ya nuna suna ɗauke da sabon nau'in cutar COVID-19 da ya samo asali daga Birtaniya. Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudurin kuɗi na dala trillion 2.3 wanda ya kunshi dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da kuma dala trillion 1.4 na kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Mutane 17 sun bace kuma ana kyautata zato sun mutu bayan da wani jirgin ruwan kamun kifi na Rasha ya nutse a arewacin tekun Barent a safiyar yau Litinin, a cewar hukumomin kasar a wata sanarwa da kafafen yada labarai suka yada.
Ko masu haro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku, muna taya Abubakar Usman Malala murnar samun ɗa namiji wanda aka rada masa suna Muhammad. Allah ya raya shi, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta kiyaye gabatar da shirin, da Julius Gresham da ta hada mana sauti, kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC.